wasu al'amura zafafa waɗanda babu wani mutumin da zai iya yi mu'amala da kai saboda tsabar wai kai kana jin kai kaɗai ke da wannan istiƙamar. A al'ummar musulmi Ubangiji ya yi ta al'umma ce matsakaiciya, wanda ya saba ma ra'ayinka ana sassauta masa, shi ma da ya saba ma ra'ayinka ana sassauta masa, kuma ana kiran mutane ne ta hanyar lalama da gaya musu maganganu da alherin abin da kake son ka gaya musu. Ba a kiran mutane ta hanyar ɓata su da zaginsu da cin mutuncinsu ko wulakanta su ko kuma rena abin da suke kai. Ana da bukata ne ka mutunta abin da suke kai, inda akwai kuskure ka musu gyara ta hanyar lalama ba ta hanyar zagi ko cin mutunci ko wulakantawa ba. Domin ai Allah tabaraka wa ta'ala ya yadda da Fir'auna kafiri ne wanda ya kafirce masa, amma Allah ya ce ma annabi Musa ya je ya kira shi kuma ta hanya mai sauki. Kuma karka manta annabi Musa ne fa Allah ya kira shi da shi da Haruna, a lokacin da annabi Musa ya wata addu'a matsananciya akan Fir'auna, saboda yayi kira amma Fir'aunan ya ki ya amsa, ya bi hanyar lalaman duka ya ki ya amsa, kullum Fir'auna sai ƙara shiga daji yake, kuma yana ƙara kawo abubuwa da suke dugunzuma annabi Musa da ɓata mishi rai da kuma ma faɗan wasu maganganu, kai har ma daga ƙarshe sai da ya gaya wa annabi Musa ya ce kai kana cewa kana da wani Allah daban, in ka kuskura ka riki wani Allahn daban zan sanya ka a gidan kurkuku, la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin, wallahi in dai zaka riki wani ka ce wai shine Allah ba ni ba, kana tinkaho da shi kana cewa zai taimake ka, to wallahi zan sa ka cikin gidan kurkuku, kulle ka zamin ya gidan kurkuku. Kuma har ma ya kai cewan yayi da'awar ilahiya ya ce ana rabbukumul a'la, ni ne ai Ubangiji wanda yake madaukaki. Ya sake fitowa ga annabi Musa ya ce kai kana maganar wani Allah, ni ma alimtu lakum min ilahin ghairi, ni ban san ma kana da wani abin bauta in ba ni ba. Annabi Musa ya fusata da irin waɗannan maganganu, ga wani yana magana daga cikin bayin Allah ya kafirce ma Allah kuma yana cewa ba Allah ma shine Allah. Annabi Musa ya ce ya Allah, ya roƙi Allah, rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya, Allah kai ne ka ba mu fir'auna dukiya, ka ba shi adon duniya, ka ba shi ɗaukaka, ka ba shi jama'a, ka sa jama'a suka saurare shi. Rabbana tumis ala amwalihim, annabi Musa ya ce ya Allah ka shafe dukiyarsu, washdud ala qulubihim, ka daure zuciyarsa, fala yu'minu, ba zai imani ba, ba za su imani ba, hatta yarawu al'azaba al'alim, har sai sun ga azaba mai radadi. Allah ku ya ce annabi Musa na amsa wannan addu'a din da kai, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima, to wannan shine mahallin da nake so in yi magana akai. Allah ya ce annabi Musa mun amsa maka wannan addu'ar da kai da kai da annabi Haruna, duk mun amsa addu'ar ku, amma fastaqima, ku daidaita. Wannan daidaita da tsayuwa akan hanyar gaskiya ya sa annabi Musa ya ƙetare iyaka don cin zalin wani, don zubar da jinin wani ko kadan. Salima bai yi waɗancan abubuwa ɗin ba, ya nuna hali ne na karamci da kuma tausasawa ga mutanen Fir'auna. Saboda haka istiƙamar da muke magana shine ka samu tsayuwa akan al'amura da daidaituwa akan hanya wacce take madaidaiciya, in ji shi Allah tabaraka wa ta'ala. Don haka wannan maudu'i shine maudu'i ma da Allah tabaraka wa ta'ala ya turo annabinsa sallallahu alaihi wasallama, al'amarin istiƙama da tsayawa da dogewa akan gaskiya ba tare da cin mutuncin wani ba ko zafafawa ko wulakanta wani ba. Al'amari ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske, kuma al'amari ne wanda yake da girman matsayi a gurin shi Allah, a ce kullum kana ƙoƙarin daidaituwa akan hanyar Allah da tsayuwa akan ta. Wa haqiqun bi kulli wahidin minna an yu'niya bihi, abin da ya kamata ya zama tilas akan kowane ɗaya daga cikinmu, lalle ne babu shakka ya amfana da wannan kuma ya kula da shi. Wani yutiyahu min muhimmatihi wa inayatihi, kuma lallai al'amuran tsayawa akan addini da yin aiki da shi kullum tutur ba tare da kayan ke ba, abu ne wanda ya kamata ka sani cewa suna daga cikin girman al'amura, kuma abu ne wanda ya kamata ka bashi muhimmanci. Karka yadda duk saukin da Allah ya maka a addini, karka yadda ka saba ma Allah tabaraka wa ta'ala. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi magana akan waɗanda suka samu istiƙama akan tsayawa akan yin addini da gaskiya, kan tsayuwa akan hanyar Allah kullum ba tare da sun karkace ba. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, lalle waɗannan da suka ce Allah shi ne Ubangijinsu tabaraka wa ta'ala guda ɗaya, kuma sa'annan suka daidaita suka tsaya, ba su yin guluwi, ma'ana ba su ƙetare addinin su wuce, kuma ba su kasawa wajen aikatawa, don haka suna yin aiki ne gwargwadon tsaka-tsaki, ba su zurfafa sun wuce addinin ba, guluwinsu bai kai kullum fada suke da mutane ba, a'a, sannan kuma saukinsu bai sa kullum suka zamanto sun kasa yin ibadar da Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta musu ba, suna nan dai tsaye akan hanya wacce take madaidaiciya. Qur'ani ya ce wa waɗannan mutane fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun, ai ba su da baƙin ciki, ba su ma da tsoro akan mutuwar da za su yi gobe kiyama, wato a wannan duniya kai nake so, cewa a ranar da za su tafi lahira ba su da tsoron kowa, ba su da tsoron komai na cewa wai za su samu wani abu mummuna a lahira, ba su da wannan. Sannan a duniya kuma duk abin da suka tara ba sa baƙin ciki, domin duk abin da suka tara abu ne wanda ya shafi duniyar. Ita kuwa lahira walal akhiratu khairun wa abqa, lahira ita ce mafi girma da ɗaukaka. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce waɗannan su ne ƴan aljanna, kuma suna madawwama a cikinta, kuma sakamako ne na abin da suka zamanto suna aikatawa. Wannan ya zo a cikin suratul ahqaf. Tabaraka wa ta'ala ya saki faɗi a wata ayar yana cewa innal ladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وذكر آية دمك أنبتا أتكين سورة الأحقاف آية تقوم الشهر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Allah ya ce waɗannan da suka tsaya kuma suka tsaya daidaituwa ta gaskiya, babu karkacewa izuwa ga sabo, kuma babu kin yin da'a, haka suka tsaya akan hanyar Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya ce waɗannan su ne ƴan aljanna, kuma suna madawwama a cikinta har abada, sakamako ne na irin abin da muka ba su na aikinsu. Aya ta 14 a cikin suratul ahqaf. Sannan Allah ya saki faɗi a cikin suratul fussilat aya ta 30-31-32. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah, waɗannan da suka ce Allah shine ubangijinsu shi kadai, kuma sun mustaqamu, sa'annan suka daidaita suka tsaya akan istiqamar su, ma'ana shine sun tsaya akan wannan addinin, sun tsaya akan hanya madaidaiciya. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce tatanazzalu alaihimul mala'ika, mala'iku suna sauka akan su a ranar mutuwa. Abinda mala'iku suke cewa Allah ta khafu, kada ku ji tsoro, wala ta hazanu, kuma kada ku yi bakin ciki. Wa abshiru bil janna, kuma ana muku albishir da aljanna, allati kuntum tu'aduna, wanda ta kasance wato ana muku alkawarinta, ko an muku alkawarinta a wannan duniya. Ubangiji ya ce nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, wato mu ne waliyanku, majibintanku, masu kaunanku, masu taimakonku a rayuwar duniya. Wa fil akhira, a ranar lahira din ma mu ne za mu taimake ku, inji shi Allah tabaraka wa ta'ala, mu ne masoyanku, kuma mu ne waliyanku, kuma mu ne majibintan al'amarinku, kuma mu ne masu taimakonku. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum, dukkan abin da ranku take so a cikin gidan wannan lahirar, ko a cikin wannan aljanna din, mun ba ku. Wa lakum fiha ma tad'un, duk abin ma da kuka yi da'awa a cikin gidan aljanna, kuka ce ina ma da zan samu kaza, sai kaga abin ko ya samu. Nuzulan min ghafurir rahim, wannan masauki ne daga wajen shi Allah, daga Allah mai rahama, kuma Allah mai gafara. Sha'anin istiqama babban al'amari ne, wato al'amari ne na tsayuwa kullum akan hanyar Allah daidai, wannan ita ake kira istiqama. Duk da cewa za mu kawo fassare-fassare da ra'ayoyin malamai a nan gaba akan wannan sha'anin istiqama din insha Allah, amma da yanzu muna muku kamar shimfiɗa ne akan cewa istiqamar mutum musulmi, bayan an samu shaksiyar mutum musulmi mutuntakarsa, akwai ku buƙatar ya zamanto mutuntakarsa da irin tsayuwarsa ta zamanto kamar yadda ya kamata. Sa'annan kuma wannan istiqamar ana buƙatar wasu abubuwa da dama. Akwai istiqama a cikin aqidarka ta cewa Allah ɗaya ne, ka tsaya kuma ka doge akan wannan. Akwai istiqama akan harshenka, ka mallake shi, ka san abin da kake faɗi. Akwai istiqama akan zuciyarka, ka san me kake tunawa duk za mu yi magana. Akwai istiqamar harshe, akwai istiqamar wato hannu, akwai istiqamar kafa, akwai istiqamar zakarinka, akwai istiqamar cikinka, akwai istiqamar ganinka. Duk waɗannan anubuwa ana son su zamanto sun samu istiqama, sai ka tabbata akan hanyar Allah guda ɗaya, wanda ake kiranta siratul mustaqim, wato ita ce hanya wacce take madaidaiciya, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta ma dan adam ya bi. Fal istiqamatu yatarattabu alaiha sa'adatud dunya wal akhirah, ka fasani cewa tsayuwa akan wannan abubuwan da muka faɗa, da tabbatuwa akan tafarkin Ubangiji tabaraka wa ta'ala, shi kadai ne abin da yake kawo arziki a wannan duniya, kuma shi kadai ne yake iya samar da rayuwar wato lahira kyakkyawa. Bi ma'ana za mu iya cewa tsayuwarka ga Allah, da biyayyarka ga Allah, da kamewar harshenka, da tsayawar ayyukanka nagartattu, da samun istiqamarka akan siratul mustaqim, babu shakka a kansa ne Allah yake iya jeranta rayuwarka ta zama to rayuwar arziki, kuma a kanta ne Allah yake kyautata maka duniyarka, duniyar ta zama duniyar arziki ba duniyar tsiya ba. Makwancinka da majuyarka da matafiyarka da mahangarka da makallarka da sauran dukkan al'amura su zamanto a cikin sa'ada, ma'ana a cikin arziki da dacewa. Sannan kuma gobe lahira kana tashi sai Allah ya kai ka gidan su ada'u waɗanda Allah ya musu arziki da samun gidan aljanna. Allah ka ba mu dacewa. Wa falahul abdi wa salahu amrihi kullihi, ka fa sani kyautattuwar bawa, nagartuwar bawa, wa salahu amrihi, da kyautattuwar al'amarin sai zamanto al'amari ne nagartacce kyakkyawa, al'amari ne wanda Allah ya sanya islahi a ciki, da kyautattuwar al'amarinsa da kyautattuwar rayuwarsa dukkan su ya ta'allaku bil istiqamati, yana da dangantaka da irin tsayuwarsa da dawamuwarsa da dagewarsa akan bin Allah tabaraka wa ta'ala. Fa haqiqun bin nasihu li nafsihi ar-ragibu fi sa'adatiha an yu'na bil istiqamati al-azimati al-inaya ilman wa amalan wa thabatan ala dhalika ila al-mamat. Wato kenan, ka fa sani abinda yafi cancanta da ai maka nasiha da shi, kuma ka fa sani da abinda kai yafi cancanta kai ma kanka nasiha, kuma abinda yafi cancanta kai karan kanka kai ma waninka nasiha, danka ne ko matarka ko danka ko kaninka ko wanka ko danginka ko abokin sana'arka ko abokin aikinka ko kuma wani wanda kuka hadu da shi, abinda yafi cancanta ai ma nasiha da abinda yafi cancantar kai ma kai nasiha da shi. Ga dukkan mutumin da yake da kudayin cewar rayuwar duniyarsa da rayuwar lahirarsa su zamanto mai kyau, to labudda ya samu istiqama akan wannan addini, ya samu tsayawa akan wannan addini, ya samu naci da dawama da zama tutur da tsayawa, ilman wa amalan, ilimi da kuma aiki, wa sabatan da kuma tabbatuwa, ala zalika akan haka, ila al-mamat, har zuwa mutuwa, mustamidda al-auni min Allah tabaraka wa ta'ala, sannan kuma yana mai neman taimakon Allah akan wannan. Shiga kullun za ka ga cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana kiran mutane zuwa ga abin da zai musu amfani, kuma yana buƙatar su roƙe shi neman taimakonsa. Ba idza sta'anta fasta'in billah, idan kana neman taimako to ka nemi taimako a gurin Allah. Da yawa mutane suna neman taimakon kuɗi a gurin mutane, suna neman taimako ko na magani idan ba su da lafiya, kuma suna neman taimakon abinci idan ba su da abincin, suna neman taimakon sutura idan ba su da shi, kuma suna neman taimakon wasu al'amura a cikin rayuwa a gurin waɗanda suke ganin suna da shi. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi maka wasu gabbai wanda yake buƙatar sai ka nemi taimakonsa a kansu, domin ƙoƙarinka kaɗai baya iya shiryar da su, kuma baya iya tsayar da su a kan hanya ta gaskiya, su zamanto sun ɗore a kan hanyar gaskiya har zuwa mutuwa, sai ka nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala. Akwai buƙatar ka nemi taimakon Allah a kan harshenka, kada ya rinƙa ƙarya, kada ya rinƙa zagin mutane, kada ya rinƙa zalunci, kada ya rinƙa giba da annamimanci. Akwai buƙatar ka nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala a kan idanunka, kada ya kalli haram, kada ya zura idanu a kan abin da bai halatta ba. Akwai buƙatar neman taimakon Allah a kan hannunka, domin kada ya rubuta sharri, kuma kada ya taɓo sharri, kuma kada ya ɗauko sharri, kada ya satar kayan wani. Akwai buƙatar ka samu taimakon Ubangiji a kan wato ƙafafuwanka, kada ka taka ka je da su gurin haram, ma'ana Allah ya ɗaure maka waɗannan ƙafafuwa a cikin siratal mustaqima ba tare da ka tsallaka ka tafi gidan haram ba. Kana da buƙatar taimakon Ubangiji akan wannan. Akwai buƙatar kuma zuciyarka ka nemi taimakon Allah akan ta, saboda tana jujjuyawa, in ji manzon Allah, kamar yadda ruwa tafashashe ke jujjuyawa a cikin tukunya, ma'ana tana iya canza al'amari. Yanzu nan tana kan gaskiya sai ta tuno ma ɓata, yanzu nan kana kan daidai, kana ambaton Allah, kana zaune a ɗakinka ko a masallaci kana ta ambaton Ubangiji da yawa, yanzu nan sai ta karkato da kai kuma ka zagi wani. Kana da buƙatar taimako na Allah akan wannan zuciya, domin Allah ya kafa zuciyarka ta zamanto ta samu istiqama da tsayuwa akan daidai, da kuma komawa da tunaninta akan Allah, da kuma harshen ta ya zamanto ba abin da zai ambata sai zikirullah. Akwai wata gaba wanda take da sha'awa, ita ce azzakari. Kana da buƙatar Ubangiji ya taimake ka akan ta, ta zamanto ta tsaya akan halal, ta samu istiqama tsayuwar cewa ba za ta shiga ko ina ba sai inda Allah ya halitta mata shiga. Haka dai gabbai suke a wajen dan adam, dan haka kenan dan adam yana da buƙatar samun taimakon Allah tabaraka wa ta'ala. Dan haka ka cancanci mai maka nasiha da kai istiqama a cikin al'amura, kuma ka cancanci mu nusar da kai, kuma kai ma abinda ya kamata kai ma wani nasiha kenan akan wannan. Dukkan wani mutum mai hankali ya kamata ya yi ma kansa nasiha akan waɗannan abubuwa da muka ambata. Dan haka idan suka tsaya, to su ka samu tsayuwar istiqamar da ake da buƙata. Kuma ga dukkanin da mutumin da yake da kudayin samun makoma nagartacciya a gobe kiyama, yana da buƙatar a tattara shi a yi masa nasiha akan waɗannan al'amura, akwai da bukatar bayan nasiha kuma ka roki Allah tabaraka wa ta'ala yayi maka gudumawa tare da taimakonsa akan waɗannan abubuwa daga wajensa shi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan haka nan yasa muka yi wannan magana, kuma da wannan ne muke da bukatar cewa dan adam idan zai nemi taimakon hakan ba shi da inda zai taimaka sai a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Akwai bukatar mu roki Allah ya ba mu kyakkyawar tsayuwa akan waɗannan al'amura tare da aiwatar da su da tafiyar da waɗannan gabbai akan abin da shi Allah din tabaraka wa ta'ala yake so. وكثيرا ما ترد الاسئله من الناس على اهل العلم ذاك سامو مفي يوان تنبيوي da suke gaggauryawa suke jujjuyawa suke gangarowa daga wajen mutane daga wajen kuma tambayoyin da ake wa malamai a cikin gari ko a wuraren karatu ko a wuraren wasu al'amura ko a masallatai ko a wuraren da akai karatu ko akai darasi zaka samu mafi yawan tambayoyi da suke fitowa daga ɗaliban ilimi daga mutane zuwa ga ma'abota ilimi da waɗanda suke kiran mutane zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da mutanen da suke kyautata halayyar al'umma. Zaka samu ana yawan tambayoyi akan wasu al'amura amma baka samu ana yawan tambaya akan istiqamar harshe, akan istiqamar hannu, akan istiqamar idanu, akan istiqamar zuciya, akan istiqamar kafa, akan istiqamar ciki, akan istiqamar farji. Duk waɗannan mutane ba su damu da su ba, su ne kuma gabbain da suka fi komai barazana, suka fi kowace irin gaba kuma hatsari, suka fi kowane irin al'amura. Dan haka za mu tattaba su a cikin shirye-shiryenmu masu zuwa a nan gaba insha Allah, ta yaya ɗan adam zai samu istiqama akan sha'anin dokar Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Dan haka tambaya akan istiqama tana yin karanci, kuma akan al'amuran da za su taimaki ɗan adam akan ya samu istiqama ta hanyar waɗannan su tabbata akan bin Allah. Domin a lokacin da idanunka ya tsaro daga kallon haram, zuciyarka takan tsaro daga tino haram, harshenka ya tsaro daga ambaton haram, hannuwanka suka tsaro daga taba haram, kafafuwarka suka tsaro daga zuwa wajen haram, cikinka ya tsaro daga abin da ake haram, to aiko ka tsira. Yayin da waɗannan gabbai suka zabanto sun tabbata, to babu shakka ka tsira kuma ka samu tsayuwa. Domin Ubangiji ya ambata a farkon shirinmu mun karanta ma aya cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika, waɗanda suka ce sun yi imani suka faɗi la ilaha illallah shine qalu rabbuna, suka ce Allah shine ubangijinmu, sun karbi la ilaha illallah kuma suna aiki da ita, sannan suka yi istiqama suka tsare harshen su daga faɗan maganar da bata dace ba, daga giba da annamimanci da rada da zinde da munanan al'amura, zuciyarsu kuma suka kare ta daga haram, wato daga tino haram, daga abubuwan da suka zamanto na sabo, hannayensu suka kame su daga taba haram, sannan idanunsu suka tsare su daga taba haram, cikinsu kuma sun tsare, azzakarinsu sun tsare sai akan halaliyarsu, su kan waɗannan Ubangiji ya ce sun tsira. Tatanazzalu alaihimul mala'ika, ai mala'iku ne suke sauka a kansu, kuma mala'ikun idan sun sauko sukan ce kar ku ji tsoron komai don za ku mutu, kar kuma ku yi baƙin ciki komai don za ku bar motoci da gidaje da matanku, duk ba komai ba ne mun tanadi fiye da irinsu a lahira. Sai ma su ce musu abshiru albishirunku kai biljanna da aljanna, Allah ya ce a gaya muku yan aljanna ne, kuma aljannar tadda aka yi muku alkawari wanda Ubangiji ya siffanta ta da cewa masalul jannati allati wu'ida almuttaquna, wacce aljannar da aka tanade ta ga masu tsoron Allah, fiha anharun min ma'in ghairi asin, a cikinta akwai wani ruwa da baya canzuwa daga launin da Allah ya yi shi, wa anharun min khamril ladza, akwai wata korama a cikinta kuma ta giya, kwankwaɗar giya ake, don haka a lahira za ka sha giya mai imani, a nan duniya Allah ya haramta ma, amma wallahi a lahira za ka kwankwaɗi giya, ba ka buƙatar wani abu ka sha giya, saboda la ghaulun fiha, babu wani rinjaye, babu fisga, babu ribas, za ka sha giya ka zauna ka sha ta daɗi, lazzatan lisharibin, haka Ubangiji ya ce tana da daɗi ga masu sha. Wa anharun min labanin, akwai kuma kogin madara, kogin nono, lam yataghayyar ta'amuhu, ɗanɗanonsa ba ya canzawa, wa anharun min asalin, kuma akwai wata korama ita kuma ta zuma ce. Kuma Ubangiji tabaraka wa ta'ala a ƙarshen waccan ayar ya ce wa min kullu samara, dukkan 'ya'yan itace ma mun tanada maka a cikin gidan aljanna. Kai ya ku bayin Allah muminai, babu shakka akwai holewa a lahira. Ubangiji ya ce akwai horun ayin, akwai 'yan mata kuma masu dara-dara idanu fari sal, sannan baƙin kuma baƙi wulu, sannan kuma farin fari kal. Damtsanta idan ta daga, manzon Allah ya ce ana ganin bargon jikinta yana motsi kamar wani lulu'i ne wanda yake cikin leda. Lallai babu shakka za ka sha harka, na san kana ji na ba ka sha harka, amma dole ka samu istiqama kuma ka hana waɗancan harsuna ɗin naka da muka ambata munanan ayyuka. Waɗannan da suka zamanto haka, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce mu musu tanadin aljanna. Kai Allah ma ya ce ni ne fa masoyinka, ni ne na jibinci al'amarinka a rayuwarka ta duniya, a lahirar ma ni ne, duk abin da kake so na baka. wannan masauki ne daga mai gafara shine Allah mai tausayi. Allah ka sanya mu daga ciki. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna mana istiqama tana da muhimmancin girba don ga irin tanade-tanaden da Allah ya yi mata. To banda wannan kuma dole sai ka nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala ala sabati ala siratillahi almustaqim. Dole ka nemi Allah tabaraka wa ta'ala taimako akan daidaituwarka akan wannan istiqama din akan hanyar sa madaidaiciya. Babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala kana da buƙatar taimakon sa ya kai bawa. Shi yasa manzon tsira yake cewa fa idza sa'anta fasta'in billah. Idan zaka nemi taimako to ka nemi taimakon shi Allah tabaraka wa ta'ala. Babu shakka wannan darasi din zai fa'idantar da kai, zai fa'idantar da ni, zai fa'idantar da kai, zai fa'idantar da kowa da wanda ya saurare shi. Maganar tsayawa akan hanyar Allah dodar, akan siratal mustaqima dodar, akan tsayuwa akan hanya ba tare da ka kauce ba. Kana da buƙatar ai maka nasiha akan wasu al'amura da suka shafi halittar jikinka waɗanda ƴan ƙananan gabbai ne amma suna da hatsarin gaske. Don haka za mu taɓa waɗannan al'amura a cikin darussa masu zuwa nan gaba insha Allah. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana son ka zamanto akan haskensa, yana son ka zamanto akan littafinsa, yana son ka zamanto akan hanyar manzonsa sallallahu alaihi wa sallama, yana son ka kasance akan sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallama. Biyayya kadai ga annabi ita ce cikakken dukkan wani alheri da ka sani a rayuwa. Don haka baka da wani abun da yafi mafi alheri kamar ka samu istiqama akan tsayuwar Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa yake cewa wa Allah istaqamu ala tariqati, da za ku tsaya akan wannan hanyar, akan abin da musuluncin nan ya zo muku da shi, ku tsaya ku daidaita ku dage. La askainakum ma an gadakan, babu shakka da zan shayar da ku wani abin sha wanda yake mai daɗi. Wannan nasiha za ta kasance ba don wani abu ba. Litakuna diya'an, litakuna laka nuran, domin ta kasance haske a gare ka. Allazi yunawwiru laka tariq, wanda zai haskaka maka hanya ila siratil mustaqima, zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya. Domin kalmar istiqama din ta taso ne daga istiqamar mustaqim, tsayuwarka akan wannan hanya daidai. Kuma zai zame maka hanya ce wanda zaka rinka rosanan haske kana kubuta daga dukkan munanan al'amura. Domin ka samu tsayuwa akan dosanar maganganun waɗanda suke ma'abota ilimi, da maganganun da suka yi Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa malamanmu da suka gabata rahama. Ta wannan hanya ce kadai kake iya samun istiqama da kuma abin da yake daidaituwa ko yake ratayuwa da irin waɗannan al'amura. Don haka shirye-shiryenmu na gaba da za su zo za su taɓo maka irin waɗannan hanyoyi, domin ka samu tabbatuwar tsayawa akan hanyoyin nan daidaitattu, domin ka samu shiga aljanna. Ya ku al'umma, waɗannan nasihu da ake muku ba jin su kaɗai ya kamata a yi ba. Ya kamata bayan an ji su a ɗabbaƙa su a cikin zukata, a yi ƙoƙari a ɗauka a yi aiki da su. Idan a cikin goma ka samu guda biyu, to babu shakka ka rage. Wata rana kuma ka samu biyu ka rage. Hakan Allah yake da bukata. Kada ka zamanto kana ji kana girgiza kai baka aiki. Abinda yake da bukata shine ka ji ka girgiza kai, zuciyarka ta karba, jikinka ya amsa, gabanka su amsa, sannan kuma kai aikin da ya kamata ka yi. Ya ku bayin Allah, muna muku fata da kuma addu'a ta alheri. Muna fata dukkan musulmi Allah kai shi gidan aljanna. Muna fatan dukkan mutum mumini Allah ya masa sakamako da gidan rahama. Al'umman nan tamu ya Allah, ka shiryar da matasan mu kai riko da kwakwalensu zuwa ga abin da zai musu amfani. Ya ku bayin Allah, masu sauraro na, da sarki da dan siyasa da mai kudi da ma'aikacin gwamnati da malami, kowa yana da irin gudunmawa da zai bayar a tsokinsa. Dan Allah kai kokari, koda mutum ɗaya ne shiri a hannunka ta hanyar yi masa nasiha. Mu yawaita wannan a cikin halayyar mu, Allah zai bamu gyara. Mu yawaita hana barna, kuma mu yawaita sa umurnin ayi kyakkyawa. Wallahi Allah tabaraka wa ta'ala zai bamu cin nasara. Kada mu zamanto muna zara idanu muna shiru. Mu yawaita waɗannan al'amura, mu kyauta da zato majunanmu, mu yi ƙoƙarin mu haɗa kanmu a cikin addini. Wani bambance-bambance da ake da shi dole a yi haƙuri da juna. Wataƙila ni ba zan iya abin da kai kake yi ba, kai kuma kin yi ba za ka iya yin abin da zan iya yi ba, to amma dai ka min fatan alheri, kuma in maka fatan alheri. Allah ya karbi aikin kai, karbi aikina. Allah ya gafarta maka kuskuren kai, gafarta min nawa kuskuren, domin ni ba wai bana kuskure bane, kuma ba wai kai ma baka kuskure bane. Dan haka Allah ya gafarta maka naka kuskuren, Allah ya gafarta min nawa. Kyawun ayyukan ku da kai Allah ya karba maka, ni ma ya karba mu. Ya ku ƴan uwa musulmai, da zamu zamanto da haka da wannan kyakkyawan zato majunanmu, da babu shakka mun samu al'amura su zasu yi sauki akan mu, kuma da Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu. Wallahu fi aunil abdi madaman abdu fi auni akhi, Allah yana cikin taimakon bawa, mutukar dai bawan yana taimakon dan uwansa. Ya ku bayin Allah, mu yi shiri dan taimakon junanmu. Allah ka taimake mu, ka karbi ayyukanmu. Ya Allah ka sauƙaƙa mana wannan tsanani da muke ciki. Allah ka kawo rahama akan abin da muke ciki. Allah ka kawo sauƙi ma waɗanda suka rasa. waɗanda suke da shi kuma ka taya su riko ka ba su ikon sauke nauyin da yake kai. Ubangiji ya mana albarka, hususan muna addu'a ga wannan jiha tamu. Allah kai mata albarka, Allah ka bude mata kofofin albarka, ka warware mata dukkan matsalolin da suka dame ta, ka yalwata mata, ka ba mu sauki cikin rayuwa.
To madalla akramakallahu, Allah ya saka da alkhairi. A kuma